Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 1725 da kuma mita 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ma sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kamar yadda aka saba ta tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Haka kuma za iya sauraron mu kai tsaye a duk inda ake a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Mai sauraro assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Grace Alheri Abdu muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. An yi rikicin da aka rasa rayuka a jihar Taraba da aka ce na kabilanci ne amma mai magana da yawun gwamnati cewa yayi.
Mun muna garin fa wannan akwai hannun Boko Haram. Domin mutane ne ba aka gan su shalo ba ko sun taso su nufi mutane a kauyukan su. Sai su yanka mutane kaman akuyoyi.
To Allah ya kyauta akwai maimaitin shirin ciki da gaskiya yana nan tafe yanzu dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Gobe 14 ga watan Afrilu ake cika shekaru 2 da kungiyar Boko Haram ta saci dalibai mata 219 a ɗakin kwanansu dake garin Chibok bayan wata ɗaya kuma kungiyar ta rika nuna su a wani hoton bidiyon farfaganda tun daga wancan lokacin kuma ba a sake jin duriyar su ba tunda kungiyar ta dauki makamai dai shekaru 7 da suka shige rayuwar al'umman yankin arewa maso gabashin kasar ta tabarbare sai dai babu wanda suka shiga halin ni ya su kamar iyayen yan matan da kungiyar ta sace da dama daga cikin iyayen daliban sun kaura waɗansu kuma sun samu mafaka a Maiduguri babban birnin jihar Borno yayin da rashin tabbas kan ƴaƴansu suke ci gaba da fuskanta a halin da ake ciki kuma asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya UNICEF ya ce kungiyar Boko Haram tana ci gaba da amfani da kananan yara mata ƴan makaranta wajen kai hare-haren kunar bakin wake bisa ga rahoton da asusun ya fitar jiya Talata kungiyar ta yi amfani da kananan yara hudu wajen kai harin kunar bakin wake a shekara ta 2014 yayin da ta yi amfani da kananan yara 44 a shekara ta 2015 wajen kai harhare.
Gwamnatin kasar Kenya ta tasa kiyar wani rukunin ƴan kasar China zuwa kasar su bayan da daukar irin wannan mataki ya sa Taiwan ta zargi Beijing da satar al'umma. Ministan harkokin kasashen ƙetare na kasar Taiwan mai kula da harkokin kasashen yammacin Asia da kuma Afirka Antonio Shen ya bayyana a jiya Talata cewa an sa ƴan kasar guda 37 na kasar Sin a jirgin kasar su inda ya shiga ta kasar Nairobi babban birnin kasar Kenya zuwa mainland ta China. Chanda ya bayyana cewa ƴan sanda sun harba barkunan tsoho a ɗakin da aka kulle su kuma aka fasa bangon ɗakin aka fitar da su waje bayan da ƴan kasar ta Sin suka kiyarda su fita daga ofishin ƴan sanda. An kama ƴan kasar China din guda 37 aka tasa kiyar su jiya Talata da kuma guda 8 da aka kora da tun da farko a Kenya cikin shekara ta 2014 bisa zargin leken asiri. Wata kotu ta yi fatali da karar ta kuma ba su kwanaki 21 kacal da su fice mata daga kasa.
Ƴan sandan kasar Belgium sun sake waɗansu sababbin kamakame da kuma kai samame jiya Talata da ke da alaka da har-haren da aka kai a Brussels da kuma Paris yayin da ma'aikatan gidan yari suke bayyana damuwa kan yadda za a tankari nasarori da suke samu na kula da mutanen da ake ci gaba da kamawa. An tuhumi waɗansu ƙarin mutane biyu da ake kira Ismail F da kuma Ibrahim F da laifin ta'addanci da kisan kai dangane da har-haren da aka kai a Brussels da suka yi sanadiyar mutuwar mutane 32. Masu shigar da kara na kasar Belgium sun sanar a kafofin sadarwar kasar cewa mutanen biyu wada kane ne. ƴan sandan Brussels sun kuma tsare waɗansu mutane uku bayan gudanar da bincike a gidajensu da ke babban birnin lardin.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya jaddada mahimmancin manyan yarjejeniyoyin cinikayya da aka cimma da waɗansu 'yan majalisa da cibiyoyin cinikayya da kuma 'yan takarar shugabancin Amurka na nan ƙasar ba sa buƙata ko kuma suke ta baba a kai a cikin jawabin da ya gabatar jiya Talata a wani wajen taron ƙungiyar tsare-tsaren ƙasa da ƙasa da aka gudanar a birnin Los Angeles. Kerry ya ce yarjejeniyar cinikayya tana da riba da yawa da ta haɗa da kare muradun Amurka da kuma ƙarfafa harkokin harkokin tsaro a watan Fabrairu. Jami'ai suka sa hannu a wata yarjejeniyar cinikayya da kasashen yankin Pacific wanda ya kunshi kasashen Amurka da waɗansu kasashen yankin Pacific din guda 11 da suka mallaki kashi 40 cikin 100 na arzikin kasashen duniya. Sai dai har yanzu majalisar dokokin Amurka bata amince da yarjejeniyar ba. Babu tabbas kan makomar yarjejeniyar, kasancewar ƴan majalisa na ganin yarjejeniyar za ta kawo cikas ga harkokin cinikayya da kuma jarin da kasar za ta zuba.
Daga ƙarshe, yakin neman tsayawa takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin tutar jam'iyyun Republican da na Democrat ya koma neman wakilai da za su je babban taron jam'iyyun na ƙasa, inda jam'iyyun za su tsayar da 'yan takararsu a zaben shugaban ƙasar da za a gudanar a watan Nuwamba. Hamshakin ɗan kasuwannan Donald Trump shi ne ke kan gaba a jam'iyyar Republican, sai dai ya faɗa ranar Litinin cewa shugabannin jam'iyyar sun ƙirƙiro wata hanyar coge domin hana shi nasara a babban taron jam'iyyar da za a gudanar a Cleveland, Ohio. Ko da yake Trump ne ya lashe zaɓuka a galibin jihohin, ba shi da isassun wakilai da yake buƙata na zama ɗan takarar jam'iyyar. A ɓangaren Democrat kuma, tsohuwar jami'ar diplomasiya Amurka Hillary Clinton ta yi wa abokin hamayyarta ɗan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Vermont Bernie Sanders fintinkau a yawan wakilai, sai dai ita ma har yanzu bata sami isassun wakilai da take bukata na zama 'yar takarar jam'iyyar ba.
Labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington da ke gundumar Columbia. An yi rikicin da aka rasa rayuka sama da 30 a wasu ƙauyuka a jihar Taraba, wanda gwamnati ta ce tana zargin Boko Haram. Ga wakilinmu Sanusi Adamu da cikakken rahoton.
A the last count dai mun kirga su 30 da aka kashe. Akwai wasu ma daji, wannan ma ba ta ci gayansu ba a yanzu haka. Amma kuma bayan wannan kasar ɗan gudun hijira an samu fiye da 4,000 yanzu. Mun muna ganin fa wannan akwai hannun Boko Haram. Domin mutane ne ba aka gan su shalo ba ko sun taso su nufi mutane a ƙauyukansu. Sai su yanka mutane kamar akuyoyi.
Mai baiwa gwamnan jihar Taraba shawara kan harkokin tsaro Kanal Angio mai ritaya ke bayanin kisan mutane sama da 30 da aka kashe a ƙauyukan mai suma na ɗaya da mai suma na biyu. A wata takaddama da ta samu asali daga fyaɗe da aka yi wa wata mata mai suna Lucy 'yar kabilar Doro na ƙaramar hukumar Gashaka da ke jihar Taraba. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Taraban alƙali Sheba ya tabbatar mani da afkuwar lamarin, inda ya shaida min cewa yanzu haka suna tsare da wani mai suna Ardo Ayuba Ishaku wanda ake zargi da hannu dumu-dumu a kisa wannan harin.
Mun kama wani Ardo Ayuba Ilyasu sunan shi kenan, kuma ana zargi cewa a gidan shi ne ma aka dai mitin kafi taso zuwa irin wannan yari da suka kai ma mutanen nan. Mun kama shi yana tare da mu, kuma yara na wanda suke wannan bincike tun safe ma suka wuce zuwa a wuraren kashe kadin nan don cewa za su samu wanda suka yi wadannan mugun abu.
Kamar mutum nawa kuke da yasin kowace da suka asarar rayukansu?
Kauyen Dori dai mun samu tayan da suka rasa rayinsu duka da 15, shi ne za mu iya confirm da muka gane.
Ko iya gano menene musabbabin wannan tashin hankalin?
Muna kai da muna bi na yalla yadda na gani kafin karfe wata zaya ka gano abinda ya sa ana samu wannan damuwa.
Wani mazaunin Gashaka, shalkwatar karamar hukumar Gashaka na jihar Taraban, wanda ya nemi sake sunansa saboda wasu dalilai na tsaro, ya ce an kashe bayin Allah sama da 30 sakamakon hari mai kama da na ɗaukar fansa.
Da kabilan Fulani da kuma Dorawa su ne suka yi rikici a tsakaninsu, kusan dukansu gefe biyun sun an samu kashe-kashe a tsakaninsu. Ni dai na farko na ji cewa an samu ita a kabilan ita Doro din an samu wata mace wanda aka kashe, so daga nan kuma ina jin su ainihin mutanen Dorawan su ma suka yi reacting.
A halin da ake ciki yanzu, mutane sama da 4,000 gwamnatin jihar Taraba ta yi kiyasan fadan baya-bayan nan na ƙauyukan Dorai, Angai, mai suma na ɗaya da mai suma na biyu da Fali, tsakanin wasu da ake tuhuma 'yan Boko Haram da al'umman Dorawa ke zaman gudun hijira a ƙananan hukumomi makwabta da ƙaramar hukumar Gashaka da ke jihar Taraba. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo, jihar Taraba, Najeriya.
Sharbi a gishigi na zama kisa lafiya, 'yan uwa na mu zama.
To Allah ya zauna da kowa lafiya. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar daga bakin marigayi mamman shata. To Allah ya ji kan Dr. Mamman Shata Katsina ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A yau za mu sake shiga gonar ƴan damfara ko ƴan 419 kamar yadda aka fi sanin su a Najeriya. ƴan damfara suna da hanyoyi da dama ne wadaran mutane domin raba su da halalan su. To amma yau za mu fara dauko muku wata hanyar ko salo wanda har yanzu yake faruwa gadan-gadan wanda har ya afka kan ɗaya daga cikin wakilanmu Malam Zaharuddin Sani a Katsina. Ko da yake waɗannan ƴan damfarar ba su san cewar duk abin da suke da shi yana nadewa a cikin wayarsa ba. Kwanakin baya wani mai sauraron mu ma shi ma ya ɗauki waɗannan ƴan damfara a waya. Za ku ji su baki ɗaya, to amma za mu faro da waɗanda suka nemi raba Zaharuddin da halalinsa tukunna. Ga yadda wannan damfara take aiki. Da farko, wani zai kira ka ya ce maka, kamfani ko ma'aikatarsu za su sayi wani kaya, wanda watakila kutinsa nera dubu darideni. To ama kuma kampanin nasu kuma ayakatar dhasu sayane akan dubu daribiu. Ya san wani ko wasu masu sayar da waɗannan kayayyaki a garin da kake, don haka yana so zai bada sunanka ga manyan su waɗanda za su je sayan kayan, kuma zai baka lambar su domin ka kira su ka ce kai ne mai sayar da waɗannan kaya kuma ga kuɗin kayan. To amma kuma zai ce maka ka ce musu kuɗi a hannu kake bukata a biya ka, sannan zai baka lamba da sunan wani wanda wai shine ainihin mai sayar da waɗannan kayayyaki, wanda za ku saya kan naira 100 a hannunsa ko kuma ku sayar ma kamfaninsa akan naira 200. Domin ya nuna maka cewa ya yarda da kai, sai ya ce bayan an karbi kaya an baka kuɗinka, kai kuma zai tura maka bayanin bankinsa domin ka tura masa nasa kaso na wannan kuɗi a cikin asusunsa. To da zarar ka kira waɗanda wai su ne za su zo su kawo maka kuɗi su sai kaya a hannunka, sai su ce kafin su iso suna buƙatar ka ajiye musu samfuri na wannan kaya domin su gani da idonsu. Shi kuma wai wanda za ka sai kayan a hannunsa sai ya ce zai ba da samfur ne kawai, amma sai an biya kuɗin wannan samfur ɗin, wato naira 100 kenan. To a nan ne ake jefa ƙugiyar yin damfara wa mutum, domin tun asali wannan kuɗi na samfurin ne ake nema a hannun wanda ake son a yi wa damfara. Masu yi suna ganin cewa tsananin kuɗaɗe da zai sa mutum ya ga kamar ga wani tafe da kuɗi mai yawa zai kawo masa, zai kuma sa mutum ya nemo wannan kuɗin ya yi saurin aikawa domin a kawo masa samfurin nan su zo su gani su damƙa masa kuɗi. To da zarar an aika musu wannan kuɗi na samfuri, to shi kenan mutum ya daina jin shi wanda ya fara kiransa ko mai sayar da kayan da aka bashi lambarsa ko kuma dai jami'an da wai za su zo ne su sayi waɗannan kaya, domin duk mutum guda ne kawai ya shirya komai da komai. Bari ku ji yadda aka fara yunkurin cutar Zaharuddin.
Assalamu alaikum. Eh, na kira ka masu gurin labari ne.
Okay, to, masha Allah.
Eh, yawa, ka san mutanen da suke mutuwa kamar ban hiri tunan yanzu gida.
Gaskiya ne.
Yawa, kuma ka san mutunci kamar madarasi, in ta zuba ta da wani fashi wa.
Gaskiya haka ne.
Yawa, ka san haka ma fundin da NIPP.
NIPP.
The National Integrated Power Project.
Okay, to.
To yanzu na kiran kuma na kiran ka daga Tanki Dam daga Niger State.
Okay.
To ba sai wannan sun tura mutane na daga nan Niger ne su sami kaiwa kasina.
To
yanzu ko za su yi da kudi na kan 100,000.
To
amma kayan ko za su sami ta kan kasina kan 200,000.
Okay, to.
Kagan a cikin wannan harka za mu samu riban 100,000 kenan ko ne paket guda ɗaya ko ba haka ba?
Eh, haka ne.
Yawwa, kuma ka saba kayan aiki babban jiwa ba ko ba haka ba?
Eh, gaskiya, kuma kaga kowa dan famu ake yi.
Wannan gaskiya ne.
Eh.
Za ka rike kashi 30 sai ana gama na harka zan tura maka first bank account number na awa.
To.
Sai ka tura mana namu a nan ne, ni da wani injina shi ma su da wannan kusa shi za su samu kai a yanar gaske.
To.
Kaga ka rike wannan mana.
A insha Allah, abu samu kuma.
To, bari tura maka sunan kayan ko?
To, ka turo min sunan kayan. Ba ka yi faɗi musu? An zan iya rubuta, ina da biro da takardar.
Za ka ji mana, zan tura maka sakun ne ka gani suka kofa.
To.
Sunan kayan ko da sunan su shi ma kira mana jadidin lambar sa da wurin da za a samu nan kayan.
To.
Bari tura maka ka ga sakun nan ko ka fi kira shi ko sai ka kira sai maka cikakken bayani.
To, shi kenan. In ka turo shi lambar shi za ka turo min ka ce ko?
Number shi and the number the price
the price da komai kuma ana samu kaya a Katsina ko
akwai restaurant maka sunan ka ga suka tsari zai maka
cikin to shi kenan. Hello, hello, salam.
Assalamu
alaikum. Eh, na kira wa jama'a kai amma bata shiga ba, zan kira shi yanzu.
To ba saka gani shi ka gama da shi saka kira sai hada ka da shi wanda zaka kashi da nan zo zu same ka.
To shi kenan.
To Allah mana jagora ku.
Amin.
Hello.
Hello, Bakare.
Bakare,
hello, Malam Mutane. Yawa ne turo mun nan baka daga ko ina abin nan yace in kira ka ko akwai wata kaya in akwai ina kun yi magana da shi
sawun da na yi magana da shi da sai nan
okay
wani
to wani ne da turo mun nan baka
kana kana
eh ni ra ka tura
ayya ayya ka tura din ma ina ji din ma wala ka
okay to to ya ce zai kira ka sai ka kira shi
na ma wani wani mutum ne sai ne
ya turo min number ka dare I should call you mun mun dade ba mu hadu da shi ba
okay
ya ce I should call you ko sai kida za a sa har price din ba ya turo min 250
okay fa ba ka ci
eh power din nan eh
shi akwai abin da shi
akwai shi ba
shi ma da ne ka kasan da shi aka ta nake muka magana
to shi ke zan mai magana yanzu
to masha Allah kuma price sa 250
yawa eh
Na gode.
Na gode. Kana san ku ba manko.
Shi.
Ko na ya samu kaya.
Ko in ka shi ka kafin ki ban gini anan. Ba mu an shi kuri a hannu. In ka bi a shi ba kan ka daka. Sanna ka turo da kanan naka. Ka duka an shi ka company.
To shi ke.
Ka da ya ka samu zuwa ba. Daga in ka bi daga mun kwata jayin da zan ka muka kaya.
To shi ke. Sai an biya ku
na ko.
Eh yace akwai a kasa akwai kaya
ke ne maka booking ke ne mishe maka booking
na ga mishi ma
kira shi ne da eh back booking number
okay hello
na jinga
yawa na kira shi ya ba da booking number
okay me booking number din barin karba
eh na hello
na ba ni booking number din ne
to barin duba na sa da na koyi ta cikin aljihu
na jinga
062 sai in ja lai
Okay, okay. To kaka mu zamu yi?
Sai 2016.
Kaka ce wannan shi, dadi wannan confidential number na kun da ka baka ne.
Eh.
Kun hada ka da su za su take da nan nan gaskiya zo su a muka ya kasina ku.
Okay.
Eh, wai fa ni 250 ko?
Eh?
To na fa da baka 250 ya baka sai ko?
Eh, 250.
Very good. So Amazon za mu zo sami ku ko?
Eh.
Za ka baka da su price a kan 350 haka rage maka da kurku ko ba ba.
Eh, 350.
Yawa, da hada ka da su.
Hello, credit ne ya kare.
Dole ka sa kudi a waya.
Zan sa ai, letter zan je.
Asan zaka kira su my consultant zaka kira su. Eh, za na hada kare su yanzu zaka kira su ko?
To.
Sai we kene jila na su la power kit da EED.
Eh.
Wanda Ibrahim Ali ya recommend ya kasina.
Eh.
Asan suna cikin gari ne mina ne mu kuna wuje muna site muna aiki.
Eh.
Yawwa zaka ce we kene jila wannan kaya a kasa.
Okay.
Kuma price naka yana na kan 350.
To.
Ya ana so a baka kuɗi ka kuma kana so kuɗi ka cash. Kare baka so baka so za.
To.
Yau awa nawa zai doka fani su kuma zai doka awa kuma awa biyu ko awa uku haka.
Eh.
Yawwa. Kada ka samu dole ba alenya ka baka kira su baka ga wannan muna magana kuɗi ne.
Eh.
Bari in tura maka sunan su da nan ka kira su idan da nayi.
To.
Yawwa. Allah ya jagora ku.
To Allah dai bai baka sa'a ba wannan dan damfara domin bai san cewa shi ake damfara a lokacin ana daukar sa ba. Masu sauraro za mu ci gaba da jin yadda ake kulla wannan damfarar a shirinmu na gaba. Muna kira ga masu sauraronmu da su yi hattara duk wata harkar da aka buƙaci cewa ka ciri wani abu daga aljihunka ka biya saboda ga wani kuɗi mai yawa nan da nan yana zuwa maka to a tsaya a yi tunani sosai a kai. Allah Ubangiji ya kare mu daga dukkan macuta amin summa amin Ibrahim Alfa Ahmed ne a Washington DC
to Allah ya kyauta yanzu kuma bari mu bi na batsari dan jin me jaridun arewa ke cewa wannan mako
Sharin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar People's Daily da daya daga cikin manyan labaranta mai nuna cewa ministan shari'a na Najeriya kuma babban lauyan kasar Abubakar Malami ya bukaci Inspector General na ƴan sandan Najeriya da ya bude majalisar dokokin jihar Kogi da ƴan sandan suka rufe tun a kwanakin baya. A can gefe guda kuma jaridar ta People's Daily ta bugo wani labarin yadda gwamnatin jihar Kebbi ta bada umarnin a binciki wasu manyan ma'aikatan gwamnatin jihar Kebbi su 15 game da bacewar wasu makudan kudade har naira miliyan 2000 da miliyan 500 da aka ciri daga asusun gwamnatin jihar Kebbi daga watan Janairun shekara ta 2015 zuwa watan Mayun shekarar ta 2015. A can cikin jaridar Blueprint kuma ta yi daya daga cikin manyan labaranta ne akan yadda wasu ƴan bindiga suka sace wani dan jarida mai aiki da gidan talabijin na Channels a can jihar Imo. A can bangare guda kuma jaridar ta Blueprint ta bugu wani labarin yadda wasu malaman primary su 6 na jihar Katsina suka mutu a wani mummunar hadarin motar da ya rutsa da su akan hanyar su ta dutsen ma zuwa Katsinan a ranar Litinin dinnan da ta gabata. Jaridar Leadership ta yi daya daga cikin manyan labaranta ne da kalaman Dattijo tsohon wakili a zauren Majalisar Dinkin Duniya Alhaji Yusuf Maitama Sule, inda yake cewa bai yiwuwa a magance matsalar karancin man fetur da ta addabi Najeriya a cikin dare ɗaya tal. A can gefe guda kuma jaridar ta Leadership ta ambato gwamnan jihar Borno Alhaji Kashim Shatima yana cewa har yanzu akwai 'yan gudun hijira su kimanin miliyan 1,700 da ke matukar bukatar tallafi biyo bayan tashin hankalin Boko Haram a jihar ta Borno. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust ya nuna cewa mutane 347 ne aka yi ma jana'izar bai daya a cikin wani katon rami da tsakiyar dare a jihar Kaduna biyo bayan rikicin da ya barki a tsakanin sojojin Najeriya da kuma mabiya 100 Shi'a a birnin Zaria. A ƙarshe dai da jaridar ta Daily Trust za mu kammala da labarin ta da ke nuna cewa sojojin Najeriya sun hallaka wasu 'yan bindiga guda 4 a jihar Zamfara tare da kwatu wasu miyagun makamai tare da wasu ɗaruruwan shanu da ake zaton na sata ne. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To dan kadan za mu iya tsakuro muku sakonnin da kuke bar mana a wayar tarho.
Assalamu alaikum DOA sashen Hausa ga sakuna ga dukkan ilahirin jama'an Najeriya masu tsaye ku ci akan zaben Buhari yayi ni ya ci an fada wani hali matsalan tsadar rayuwa din da ya shaye manta to rashin wutan nefa talauci ya mamaye jama'a to ɗan Najeriya kak kuma cewa Buharin nan nawa mai kaunar talakan Najeriya mai tausayin sa ku tuna fa lokacin baya da aka yi zabe fa Buhari rashin bai samu kasa ba an yi zabe jam'iyyar PDP ta lashe zabe fa har da kuka Buhari yayi yake yana tausaya ma dan Najeriya cikin halin da ya gan cikin na tausayi na shiga halin kakanika ya tausaya ma dan Najeriya har da kuka yayi to sai dai ga wata magana ku yi kan koko da wannan lokacin da Buhari ya kuka da lokacin da ake ciki yanzu wane ne talakan Najeriya wani lokaci ne talakan Najeriya ya shi hwadawa cikin halin kangi da kakanika sai ku kiyaye da wannan idan yayi kuka yanzu wannan lokacin da ake to wancan kukan da yayi na farko ya zama sadikin kuka idan ko bai yi kuka yanzu ba cikin halin da dan Najeriya kasance to hukunci na gare ku ƴan Najeriya. Yau na gode mai magana Iliyasu Bello ke gabakin gulki ke hakkin Najeriya ta ci lafiya.
To yanzu kuma a ƙarshe sai mu ji Grace da takaitattun labaran duniya.
Haka yake gobe 14 ga watan Afrilu ake cika shekaru 2 da kungiyar Boko Haram ta sace dalibai mata 219 a ɗakin kwanansu da ke garin Chibok bayan wata ɗaya kuma kungiya ta nuna su a wani hoton bidiyon farfaganda tun daga wancan lokacin kuma ba a sake jin duriyarsu ba.
To muna godiya haka shirin Hantsi ya kammala sai an zuma da Lasar za a ji abokan aiki a madadin Grace da su taya ni gabatarwa da Tubahiru Dodone da ya ba da umarni sai injiniyan mu Charles Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.